sallallahu alaihi wasallam yayi cewar duk wanda ya gina masallaci ma Allah don Allah, Allah zai gina masa gida a aljanna. Muna roƙon Allah ta'ala ya gina musu gida a aljanna. Waɗanda suka yi tunani ma a sanya darasi a wannan masallaci, Allah ta'ala ya saka ya musu da alkhairi. Domin haƙiƙa duk wanda ya tunanin sanya darasi a wannan masallaci ya yi tunani mai kyau. Kasancewar masallaci ne da yake cikin gari, kuma matasa ne ke kewaye da shi, iya dai hangen da na yi. To wannan zamani ko da muke ciki zamani ne da muke buƙatar matasa su san addini kuma su san rayuwa. Su san addini saboda da shi ne duniyarsu da lahirarsu za ta yi kyau. Sannan su san rayuwa saboda su inganta rayuwar tasu. Don haka na yi farin ciki matuƙa lokacin da wato babana na biyu shi ne wato ranke daɗe architect Usman Jibril ya ce yana so a sanya darasi a wannan masallaci. Don zo na ga gurin sai na ga a cike yake fal, ba irin namu canjeji ba, domin na biya o kwatas yanzu magariba ma mu huɗu biyar muke yi. To amma nan da na zo sai na ga ranar da na fara zuwa ma ban san sallah kusan a ciki ba, ya cika. Yanzu da na zo ma a makara a waje na samu na yi sallah. Kun ga kenan anguwar akwai jama'a. To idan ku da jama'a suna buƙatar a karantar da su addini, domin da addini ne rayuwarmu za ta yi kyau. Sannan kuma abu na biyu shi ne wannan masallacin ko ni na gan shi, to zan iya neman in koyar a cikinsa in sanya darasi, saboda ta wata kusurwar ni ɗa nake a gurin masallacin. Domin malamina Sheikh Muhammad Kabir Ahmad Azare Allah ya ji ƙanshi da rahama ɗan anguwan nan ne, to yana daga cikin haƙƙinsa in zo in karantar da anguwarsu. Kamar yadda yanzu na sanya darasi ɗaya a masallacin da yake gidansa. Wannan kuma haƙƙi ne na malamanmu a kanmu da wuraren da suka bari, wato mu maye gurbin da ɗan abun da za mu iya karantarwa. Kuma na san da malamin yana da rai, ya ga an sanya darasi a nan, na sanya zan gabatar, na san zai ji daɗi. Allah ta'ala ya ji ƙanshi da rahama. Don haka ina roƙon Allah ta'ala wannan darasi da muka sanya ni da ku da waɗanda suka yi tunanin sanya darasin dukka ya zamo sanadiyyar tsirarmu a nan duniya da lahira. Sannan kuma darasin da za mu fara a wannan masallaci insha Allah ta'ala darasi ne da za su shafi tauhidi, wato abin da ya shafi kadaita Allah, ba dan komai ba, saboda kamar yadda za mu ji a karatun yau da zan mana akan muhimmancin tauhidi, muhimmancin ka zamo mai kadaita Allah. Na zaɓi sanya darussa na tauhidi a daidai wannan lokaci saboda al'ummarmu kusan ta jahilci tauhidin Ubangiji ta'ala. Yanzu ka kalli al'umma sai ka ga kafircin da 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 shirkar da ake yi kafin turowa annabi sallallahu alaihi wasallam, yanzu mutane sun dawo da ita. Da can idan mutumin kirki ya mutu, to kabarinsa gurin bauta ne, mutumunsa ake ana bauta mishi. To yanzu ma ina ga in kuka kalla za ku ga kusan wannan shirkar ta fara me, ta fara dawowa. Da mutanen annabi Nuhu suka ce da shi, ko suke ce da mutanensu, la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Suka ce ku rabu da Nuhu da wa'azin shi din nan, ku je ku riƙi allolinku da waddan da suwa'an da yaghutha da ya'uqa da nasra. Abdullahi Abbas ya ce waɗannan mutane biyar ɗin da suka riƙe su ababen bauta mutanen kirki ne, da suka mutu abokanansu saboda yanda aka yi zaman mutunci, sai suka ce to ta ya za mu na tunawa da su? Sai suka ce mai mutumunsu, ko dai da taɓo ko kuma da ice a sassaƙa. Suka ce saboda mu na tunawa da su. Abdullahi Abbas ya ce ba su bauta musu ba. Da suka tafi ƴaƴansu suka zo, sun san iyayensu ba su bauta waɗannan ba, domin abokanansu ne da suka yi mutumunsu. Abdullahi Abbas ya ce ƴaƴan ba su bauta musu ba, amma da jikoki suka zo, jahilci ya yaɗu a cikin jikoki, shikenan sai suka riƙe me waɗannan mutanen kirkin ko mutumunsu a sunan ababen bauta alloli suke bauta musu. Kenan kun ga mu ma yanzu za ku ga wasu sun shuɗe, amma wasu sun riƙi waɗanda suka shuɗe ɗin nan a matsayin mai abin bauta. wanda hatsari ne wannan a cikin al'umma. Ya ku yan uwa musulmai, tauhidi yana da muhimmanci a rayuwar musulmi. Za mu gane haka daga fadin Allah ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Wannan aya tana cikin suratu Muhammad. Allah ta'ala yake ce da annabi sallallahu alaihi wasallam, ka sani cewa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah, sannan ka nemi gafarar zunubanka. Imam al-Bukhari ana yake cewa Allah ya umarci da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ilimi ma ya san tauhidi kafin aiki. Kenan mutum ya san haƙiƙanin ubangijinsa kafin ya shiga rungumi abin da ya shafi mai bauta. Imam Sa'di karkashin tafsirin wannan aya yake cewa wannan ilimi da Allah ya umarci annabinsa da ya sani shine ilimi na tauhidi, domin la ilaha illallah ita ce kalimatu tauhid, wato kalma ta tauhidi. Kina a wannan ayar Allah ta'ala ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wasallam da ya fara sanin ilimin tauhidi kafin yayi aiki. A sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam, Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi, lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tura sahabbansa su je garuruwa domin su kira mutane zuwa ga musulunci, ya tura Mu'adh dan Jabal zuwa Yemen domin ya je ya da'awa ya kira su zuwa ga musulunci. Abu na farko da annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi, falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi ila an yuwahhidu Allah ta'ala. Mu'adh, in ka je Yemen, abu na farko da zaka fara kiran su shine zuwa ga tauhidi. A wata riwayar yace zuwa ga su bautawa Allah shi kadai. A wata riwayar yace ka kira su zuwa ga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kun ga wannan shine tauhidi. Kenan kai mai da'awa, abu na farko da zaka fara kiran al'umma akai shine su san haƙiƙanin waye Ubangiji, sannan su kadai tashi a uluhiyarsa da rububiyarsa da al-asma wa sifat nashi. Sannan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Ali dan Abi Talib zuwa ga Khaybar, Yahudawan Khaybar, Ali dan Abi Talib ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi idan naje na yaƙe su har sai sun zamo irin mu, ma'ana sun shiga musulunci, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi, tafi cikin sannunka, idan ka je zuwa gare su ya zamo abu na farko, ko kuma in ka je gare su ka kira su zuwa ga musulunci. Musulunci kuma mun sani a hadisi na Umar dan Khattab, Allah ya kara mishi yarda, lokacin da mala'ika Jibril ya zo yake tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da musulunci, yace da shi, akhbirni anil islam. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, al islam an tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Mataki na farko rukunin musulunci shine ka sheda la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kinan kun ga wannan ma yake nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya aika masu da'awa ko ina aika su, abu na farko da yake fara kiran ko yake cewa a kira mutane da shi shine zuwa ga me? Zuwa ga tauhidi. Wani zai iya cewa to ai yanzu malam kusan akwai tauhidi, dan haka ba sai an sake magana akan me ba, akan tauhidi? A'a, mutane koda suna da tauhidi amma sun gwama shi da shirka. An gane? Domin wanda yake kallon al'ummar mu zai kamar ma zuga su ake kwanan nan, kamar kala cewa ake cewa su yi, ban san na san dai arewa da ku haka na san ta, na kuma san me kudu da ku da arewa da ku. In ka je ta anguwannin mu za ku ga akwai wanda da sunan addini ba sa sallah, wasu da sunan addini suna zina, wasu da sunan addini ba sa bin iyayensu kuma sun ce me suke yi, addini suke, saboda sun gwama addinin da me da wani abun da musulunci bai san da shi ba. Kwanan nan wanda tijo ya zo daga wani gari gaba da Walai Kubwa, yace wallahi ɗansa ya je ya karɓo faida da suke cewa faira, yace na farko dai baya sallah, na biyu kuma sun bude teams na suke da ƴaƴan mutane da zawarawa, yace kuma an bashi lazimi kullun a zaune yake a daki, matarsa da yunwa take ini, shi ma da yunwa yake ini. Jama'a, lazimi ba kawowa kuɗi, ko kai lazimi to sai ka tafi ina? Kasuwa. Abubakar ya san lazimin, amma bayan lazimin yana zuwa ina? Kasuwa. Umar ya san lazimin, dan su suka rawaito hadisan lazimin, amma kuma yana zuwa ina kasuwa har ma muka rawaito ko muka karanta a hadisi cewa Umar yana da makwabci sai ya ce yau kai makwabci na ka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ni kuma na tafi ina kasuwa gobe kuma ni zan kai ka tafi kasuwa ni kuma in je wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan ko zaka lazimci lazimi da cewa zaka yi kudi ko zaka samu kudi to kuma sai ka riko da sabbo ba ba zai yi kai kana zauna ka ce Allah ka banda ba kuma ba kai aure ba in ka ce Allah ka banda to sai ka yi mi sai ka aure sai ka kara Allah baka da dan haka kenan kun ga muna da kishirwa na mi na musan tauhidin da tauhidi ba sallah kun ga akwai matsala domin rukuni na farko na musulunci shine tauhidin la ilaha illallah muhammadur rasulullah rukuni na biyu shine mi sai da sallah idan mutum ya zama ya tsaya da la ilaha illallah muhammadur rasulullah baya sallah to nan ya ruguza wata fila daga cikin mi filolin musulunci din malamai suka ce kuma abin da ake cewa tauhidi shine kadaita Allah cikin abin da yake banta da shi na rububiyyarsa da uluhiyyarsa da sunayensa da sifofin shi cikin abin da Allah yake banta da shi kamar halitta Allah shi yake halitta dan haka dole ka kadaita Allah cikin me cikin halitta da yake kamar rububiyyar shi cikin jujjuya al'amura da yake Allah shi yake jujjuya al'amuran duniya gaba daya ya saukar da ruwa daga sama ya fitar da tsirai ya kashe ya raya duk wani Allah yake to dole sai ka yarda cewa Allah shi kadai yake wannan amma an kaji cewa wani yana iya yi ba Allah ba to kuma an samu abin da ake cewa shirka haka cikin sunayen Allah da sifofin shi to dole dukkanin sunayen Allah ka bar wa Allah su haka sifofi na kamala gaba daya ka tabbatar wa Allah duk kuma wannan za ku ga al'umman mu ta gwama su yanzu akwai wanda zai iya bawa wani malamin sa suna daga cikin sunaye nawa na Allah kuma kuna ji a wagogi akwai wanda kuma zai dau wata siffa ta kashewa da rayawa ya ba wani shehun sa kun ga wannan ba addini bane wanda yake kashewa shine wa Allah wanda yake rayarwa shine wa Allah wanda yake jujjuya al'amura ya saukar da ruwa daga sama ya fitar da tsire shine wa Allah duk wani Allah shi yake iya yi to in kana so ka zama mai tauhidi sai ka zama kana kadaita Allah cikin waɗannan abubuwan baki daya sannan kuma ya koyan wa musulmi wato muhimmanci na tauhidi yana wato bayyana mana idan muka san cewa abu na farko duk aikin da bawa yake yi in ba shi da tauhidi Allah ba zai karba ba ma'ana mutum yayi sallah yayi salati yayi azumi yayi haji ya fidda zakka idan babu kadaita Allah to Allah ba zai karba ba sharadi na farko na karban aiki sai an samu me tauhidi yanzu kafirai suna ayyukan alkhairi ko ba sa yi suna yi in ka je kasashen su akwai gidajen tsofaffi akwai gidajen marayu akwai asibiti da ake tallafa akwai komi amma ranar alkiyama Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an manzura shakakkiyar iska babu ladan shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kafiri yayi aiki a nan duniya sai Allah ya saka ya masa a nan duniya saboda in ya je lahira bai da me bai da sakamako a duniya sai kaga kafiri yana samun kudi yana taimako sai Allah ya bashi lafiya sai Allah ya kara habaka dukiyar sai Allah ta'ala ya bashi mace ta gari sai Allah ya bashi a duk wani arziki ne sakayya aka mishi in ya je lahira to bai da kaso bai da wani lada amma sai ka ranka kai mumini ga sallah asuba ka tashi tun kamun asuba zaka tashi kai rak'atul fajr kai sallar asubar ka kibuta sai rana ta fito kai azhar la'asar magriba isha amma kuma mi sai ka kana ta wahala saboda Allah yana tara maka ladan waɗannan ayyuka da kake sai ka je ina sai ka je lahira dan haka duk yanda mutum ya kai da aiki na kwarai to idan har ba shi da tauhidi aka samu shirka to aikin ba zai zama mai karbabbe ba a wajen Ubangiji ta'ala saboda ita shirka daman duma aikin da kai kana yi ne kana ruguzawa saboda Allah ta'ala yana cewa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin Allah ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba da Annabi yake ba da mu yake cewa amma sai aka fara da Annabi saboda mu gane hatsarin abu Allah ya ce mun maka wahayi mun yi wa waɗanda suke kafin kai wahayi da za ka yi shirka mu kenan al'umma sa da za mu shirka to da ayyukan mu gaba ɗaya sun rushe duk wani aiki na kware da zaka yi inda an samu shirka ko to ba zaka samu me ladan sa ba a wajen Ubangiji ta'ala. Sannan kuma Allah ya ce wala takunanna minal khasirin, wallahi da ka zama cikin hasararru domin hasala ta kare kai ta ayyuka na gargari sai ka je lahira ka ga babu me babu ayyuka din. Sannan Allah cikin suratul an'am bayan ya jero annabawa da yawa sai ya ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun, duk annabawa su annabi Ibrahim Zakariya dukka da ashe sun yi shirka Allah ya ce da duk ayyuka da suka yi na kware da sun rushe. Idan har Allah zai ce da annabinsa sallallahu alaihi wasallam sannan ya ce wa sauran annabawa da kun yi shirka da ayyukan ku sun baci to ina kuma ga mu shirkan kuma wallahi shine mutum ya ce shehunsa Allah ne ko ya ce bayan Allah wanda shine tilo wal alladhi lam yalid wa lam yulad ya ce wani mami Allah ne wannan shine shirka. Amma in banda haka me yasa muke cewa kiristoci arna saboda sun ce annabi Isa wane ne dan Allah sun ce salisu salasa to me yake bambancin wanda ya ce annabi Isa dan Allah ne da wanda ya ce wane ma Allah ne. Kiristoci sun zama kiristoci saboda sun ce inna Allah huwa al-masih ibn maryam ba haka suka ce ba suka ce sani kawai Allah shine Isa dan Maryam suka ce kuma inna Allah salisu salasa Allah cikon me alloli uku ne kun ga sai suka zama wato arna da wannan. Dan haka yanzu ma duk wanda zai ce wa malaminsa ya zama Allah to shi ma wannan yana kai shi ya fita zuwa ga ya fita a musulunci. Dan haka dai idan har Allah ta'ala zai ce da annabawansa da za ku shirka da ayyukan da kuka yi duk sun rushe to da mu ake da za mu shirka da duk ayyukan mu sun baci. Allah ta'ala ya tsare mu ga shirka. Abu na biyu muhimmancin tauhidi yana bayyana saboda da tauhidi ne mutum yake kare jininsa da dukiyarsa da iyalansa. In dai da tauhidi to musulunci ya hana a taba maka dukiya, a taba maka mi jini, a taba maka iyalai. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya umarce ni da na yaki mutane har sai sun shaidawa cewa la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sannan su tsaya da sallah su bada zakka. Idan suka yi haka Annabi yace sun katange min jininsu da dukiyarsu sai fa da haƙƙi na musulunci hisabun su kuma yana zuwa ga Allah. Karkashin wannan sai kaga cewa masu fahimtar cewa dan sanda su ce masa arne so da ce masa mi arne mai zanzaro su ce masa dagutu ko su harbe shi kaga wannan ba musulunci suke ba. Musulunci idan mutum ya shaida la ilaha illallah muhammadur rasulullah to ba za ka fitar shi a musulunci ba sai ka kawo dalilin da ya fi hasken rana. Ma'ana abin da yake a fili wannan abu ne da yake kawo mutum zuwa ga ridda. Wannan kuma la ilaha illallah kalmar tauhidin koda a fagen yaki ne ya faɗe ta to ba za ka kashe shi ba. Mun san hadisin Usama dan Zai da yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su filin yaki. Usama dan Zai da yace sai ya ga wani arne ya iya yaki, ya iya sara da takobi, ya iya harba kibau, duk wanda ya nufa a cikin musulmai ya kashe sai ya kashe shi. Yace da ni da wani mutumin Madina sai muka yi nasara muka ritsa shi. Da ya gama ritsa shi daga mu sai shi sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yace wannan dan Madina sai ya kame daga barin sai yace ni kuma sai na kashe shi. Labari sai ya iske wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewar Usama dan Zaid ya kashe wani a fagen yaki amma fa bayan ya ce la ilaha illallah. Annabi ya kira Usama yace ya Usama aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Usama ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah, ma'ana yayi kalmar tauhidi yanzu ya tsare jininsa da dukiyarsa da iyalansa. Sai Usama ya ce ya Rasulullah ai ya kashe wane da wane da wane. Sai Annabi ya ce da shi kuma bayan ya ce la ilaha illallah sai ka kashe shi. Sai ya ce ya Rasulullah ai ya faɗe ta ne dan tsoron takobi saboda ya ga mun ritsa shi. Annabi ya ce to me yasa baka tsaga zuciyarsa ba kaga cewar ya faɗe ta ne dan tsoron takobi. Usama sai ya gane abin ya girma sai ya ce ya Rasulullah to ka roki Allah ya gafarta mun. Sai ya ce to kuma ya zaka yi da la ilaha illallah? Tambaya da Allah in boko haram suna fahimta wannan hadisin ko ban san shi ba da za su je kawai soja ya harbe shi dan sanda ya harbe shi. Sojan da ka kashe ba dan uwanka bane dan babbanka ne ko dan kawunka ko musulmi dan uwanka a wani dalili za ka kashe shi. Annabi ya ce da shi da Usama ya ce ya Rasulullah ka roki Allah ya gafarta mu. Sai Annabi ya ce to ya za ka yi da la ilaha illallah ranar alkiyama? Ya za ka yi da jininsa? Alhali abu na farko da za a fara yi wa mutane hisabi ranar alkiyama, Annabi ya ce fiddima, jini ne za a fara hisabi tsakanin mutane. Annabi ya ce in ka kashe mutum ba bisa haƙƙi ba, ranar alkiyama zai ɗauko ya riƙo kansa da hannu ɗaya, ya tabo da gangar jikinsa, jijiyoyinsa guda biyu na wuya suna zubar da jini, zai cakomo kwalar wanda ya kashe shi ya kawo shi gaban al'arshi ya ce ya rab sal hadha liman qatalani, ya Ubangiji tambayi wannan mi na masa ya kashe ni ne, mi na masa ya raba ni da ƴaƴana, mi na masa ya raba ni da matana, mi na masa ya raba ni da iyalaina, mi na masa ya raba ni da iyayena. Wannan bawa da aka cakomo zai yi ƙaryar cewa ya kashe shi ne don kalmar tauhidi ta ɗaukaka. Allah ya ce ƙarya kake, khibta wa khasir, mala'iku ku jasha fiskarsa ku wuce jahannama da shi. Wannan Annabi yana so ya nuna mana girma na ka kashe wanda ya ce mi la ilaha illallah, kuma ko da fa a filin yaƙi ne, ina kuma wanda sai da ya zo masallaci ana sallah, sallar ma ta juma'a zai tada bom, sai kuma ya ce mi jihadi yake, ba jihadi sunan wannan abun ba, ladduba na jihadi, ko karawa kuke da mutum ya kashe wane da wane da ya kashe, ko komandan yakin ya kashe, to in ya ga koda kun ritsa shi ne sai ya ce la ilaha illallah, yanzu jininsa ya riga ya mi ya karu, ba zancen a kashe shi, saboda tauhidi yana katange wa mutum jininsa da dukiyarsa da iyalansa. Sannan ba kai hasara ba idan ya faɗi la ilaha illallah har zuciyarsa, to ya zama musulmi. Baka sani ba irin nasarar da Allah zai iya ba wa musulunci sanadiyar musuluntansa, kamar yadda ya faru da Khalid ɗan Walid. Ina da kafiri ne, hasali yana daga cikin wanda ya bada gudunmawa a yaƙi na mi Uhud da aka yi, amma daga baya ya musulunta ko bai musulunta ba, ya musulunta kuma ya ba wa addini gudunmawa. A ɓangare guda kuma idan ya faɗa ne a harshe banda zuciya, to ya zama munafiki. Innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar, wata asara kai ranar alkiyama munafikai sai an jera su a wuta, sannan a kawo sauran kafirai a zuba su. Ash-shahid dai a nan gabar abin da yake so mu fahimta shi ne muhimmancin tauhidi. Yana nuna mana da tauhidi ne muke kare jininmu da mutuncinmu da kuma iyalanmu. Don haka duk wanda ya ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah bai zo da wani abu da yake warware ta ba, haramun ne ka taɓa mutuncinsa, kai kidnapping ɗin shi, domin kai kidnapping ɗinsa ka taɓa mutuncinsa, haka ne ko ba haka ba ne? Haramun ne ka taɓa dukiyarsa, in kai kidnapping nashi ka ce a dukiyarsa sai an ɗebo wani abu an baka, ko sai an sai da dukiyarsa gaba ɗaya an kawo maka, ka taɓa dukiyarsa, wannan haramun ne. To kenan su ma waɗannan da suturji da yaransu duba addini suke ba. Idan sun ce musulmai ne musulunci suke, to Annabi ya ce wanda ya ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ba a taɓa dukiyarsa, kuma ba a taɓa mutuncinsa, kuma ba a taɓa iyalansa. Don haka ka je garin mutane ka ƙona musu gari, ka haharbe musu mazaje, matansu ka maida su zawarawa, ƴaƴansu ka maida su marayu, wannan ba addini ba ne? Domin sun ce la ilaha illallah, to sun kare jininsu, sun kare dukiyarsu, gonakinsu, suna da damar su je gona su noma su ɗebo amfani. Ba ka da wani dalili, kai ba gwamnati ba ka ce ka ɗora musu haraji na cewa sai sun biya ka za su ɗebo amfani, kai ba gwamnati ba ne kuma kai ba shugaba ba ne? Don haka ya kuyan wa musulmai, sai ku ga matsalar mu dai shi ne jahiltar tauhidi. Da mun san tauhidi da abu dai bai same mu ba, Allah ta'ala ya shiryar da mu. Don haka dai wannan gabar kafin mu tafi gabar gaba tana nuna mana da tauhidi mutum yake kare jininsa da kuma mi mutuncinsa da iyalansa. Gaba ta uku da take nuna mana muhimmancin tauhidi shi ne tauhidi da shi ne kan al'umma yake haɗuwa. Shirka raba kai take, shi ya sa mushrikai iri-iri ne, kowa da abin da yake bautawa, amma musulmai masu tauhidi Allah ɗaya suke bautawa. Amma yanzu mushrikai ba za su taɓa tarayya a wautar abu ɗaya ba, tun dama kuma har yanzu, tun dama akwai masu bautar Lata da Uzza, haka ne? Akwai masu bautar da su Manata da waddan da ya gusa da ya ruga da Nasara. Akwai mai bautar kawai shi kaɗai kawai ya yi Allahnsa, an gane? In ya ji yunwa ma Allah na dibino ne ya cinye kayansa. To har yanzu ma za ku ga mushrikai kansu a rarrabe yake, in ka je India sai ka ga su Allahnsu wani saniya ne, wani ma da akai kwanaki gabiya yake bautawa, wani zaka ga ya sassaka yayi abu mai hannu dubu shi yake bautawa. Nan kuma an ka shigo Afirka zaka ga shehu nan ma kowa da wanda ya rike ba sai ya dasu bauta mutum ɗaya ba. To amma musulmai da tauhidi hada kai yake, musulmi shirka kuma me raba al'umma take. Shi yasa karkashin tauhidi ne kawai kan al'umma zai me zai hadu, saboda Allah yana cewa innamal mu'minuna ikhwa, mu'minai masu tauhidi ƴan uwan juna ne. Sannan Allah ta'ala yana cewa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd, mu'minai maza masu tauhidi da mu'minai mata masu tauhidi, to sashin su me mataimaka sashi ne. Zamu gane tauhidi ne yake hada kan al'umma idan muka san tarihin mutanen Madina Ansarawa kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam da bayan zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kafin zuwan Annabi akwai kabilu guda biyu na mutanen Madina, kabilan Aus da Khazraj. Ƴan uwan juna ne fa, alaka ta jini ta hada su. Amma saboda kowa shirka yake, sai da suka yi shekara 120 akan abin da bai kai ya kawo ba suna yaki a tsakaninsu. Kansu bai hadu ba, sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kira su zuwa ga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sannan kansu ya hadu. Shi yasa Allah ta'ala yake tuna musu wannan ni'ima, yake ce da su wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ku riko da igiyar Allah. La dama ba sai ce ma'anar igiyar Allah anan addinin Allah, tauhidi kada ya ta Allah, ku riko da shi kada ku rarrabu. Sai Allah ya ce wadhkuru ni'matallahi alaikum, ku tunda ni'imar Allah akan ku in kuntum a'da'an, yayin da kuka kasance makiya juna, abokan gaba da juna. Fa allafa baina qulubikum, sai Allah ta'ala ya hada tsakanin zukatanku da tauhidi da zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam Madina da kiran ku da ya zuwa ga la ilaha illallah. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, da ni'imar Allah da ya muku, ma'ana imani da tauhidi da kuka, sai kuka zama ƴan uwan juna. Allah ya ce wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha, kuna dab kuna gabar wuta za ku fada wuta da ku mutu da wannan gabar da kuke kai, amma sai Allah ta'ala ya tsamo ku daga wannan. Allah ya ce kadhalika yubayinu Allahu lakum ayati la'allakum tahtadun, kamar haka Allah yake muku bayanin ayoyin shi saboda ku shiryu. Kenan kun ganan za mu fahimta cewa duk kokari da aka yi na sulhun ta Aus da Khazraj ba iya sulhun ta su ba, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo kira su zuwa ga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalmar tauhidi, sai zama sun zama mu ƴan uwan juna. Yanzu musulmi duk yanda ya ga dan uwansa musulmi zai ga ya ga me, ya ga dan uwa a duk yanda yake a fadin duniya. Amma shirka fa raba kan al'umma take. Yanzu shirka mushrike na ko ina daban-daban ne, ko ina in ka je kuma kowa bai dada me da kowa ba. Yahudawa da suka riki Uzairu cewa dan Allah ne suke bauta mishi, ba su yarda da kiristoci ba da me da suke bauta Annabi Isa. Hasali ma Yahuda su kokarin kashe Annabi Isa din su kai. Kun ga kenan mushrikai me mabambanta ne, amma mu'minai kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sufanta su cewar mi al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'da. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'mini ga dan uwansa mu'mini tamkar gini ne wanda sashi ke damfara da sashi, sashi yana karfafa sashi. Kenan karkashin inuwa ta tauhidi shine kanmu zai hadu, amma wallahi shirka ba za ta taba hada kanmu ba. Shi yasa wata ran na taba jin Sheikh Jafar ya bada kalubalen cewa har shehu ne gaba ɗaya na dariƙo su hada kan shehu ɗaya da za a bi, sai duk a hada a bi shi, za su yarda? Ba su yarda ba. So da kowa da abin da ya yarda da shi ko bai yarda me da nawa ba, amma tauhidi zai hada kan al'umma. Shi yasa iya abin da zai iya hada kanmu mu zama ƴan uwan juna, masoyan juna, masu jibintan sashin juna, to shine mu zama dukkan masu tauhidi. Allah ta'ala hada kan al'umman nan. Abu na gaba, muhimmancin tauhidi yana bayyana saboda karkashin sa ne al'umma za ta rayu cikin aminci da zaman lafiya. Kun ga yanzu matsalar rashin aminci din nan, kun san babban abin da yake haifar da shi shine rashin tauhidi. Bokaye sun yi yawa, malaman tsibbi sun yi yawa, to ba za a samu aminci ba. Bokaye nan su ne suke zuwa su ba wa me, su ba waɗannan masu kidnapping ɗin sa'a, abin da suke cewa sa'a. Haka ne ko ba haka ba ne? Ba ɗan kidnapping ɗin da bai da boka, babu shi. domin ban da haka zaka ga saboda asiri ne sai ka katan mutum wani bigigin mutum ya kora shi daji amma in dai lafiyar ka kadau kana cikin hankalinka bai ma asiri ba ko wallahi wannan bigigin kai kadai in kamar wani naushi ba zai kara tashi ba to amma sai ka ga da ka gan su mi sai ka jikinka dukka da wuya ka iya motsi duk wannan asiri ne tsami sharri ne na shirka da bokaye dan haka har matsalar zamfaran ana son magance ta shawara ga shugabannin zamfaran su dai duk bokayen da suke zamfaran na ai maganin su da wanda suke kewaye ma saboda in dai da boka to zai yi tsafi in an yi shirka kuma wani abu za a yi na barna sannan in ka kalli shirka ta ya za ta haifar da aminci alhali mushriki boka kenan shine yake cewa a yanka jariri aje ai wani abu da shi Albanin Zari yace da idan sa yaga wani mutumi yayi an yanke kan jariri a filin idi ne ko filin ina ne yace azariya da daddare yace yaga mutumin nan tsarara haihuwar uwarsa ya rike kafafuwan jariri zin yana zubana kewayawa haka yana wani gwalatu wannan sharrin boka ne ko ba sharrin boka ba to yanzu ana irin haka sai a samu aminci a ƙasa ba za a samu ba ba za a samu ba in dai da shirka da bokaye a cikin al'umma to ba za a samu aminci ba ana samun aminci ne karkashin inuwar tauhidi alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin Allah ya ce ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun Allah ya ce waɗanda suka yi wato imani wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin basu gauraya imaninsu da zalunci ba zalunci anan shine shirka saboda can Allah ya ce ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim to duk wanda suka yi imani basu gauraye imaninsu da shirka ba waɗannan su suke da aminci sannan Allah yana cewa wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا سيتي يعبدونني لا يشركون بي شيئا نان الله القوري يچيوار زي باوا الامه تمكيني تبتوا ا بايان قسا زي باسو امينشي بايان صورو ده سيكي تشيكي سي شردي يچي شردين شينه سبوتا من كده سي شركا دني وانا الله القوري يي cewar in ana son aminci da zaman lafiya tsoro ya bal al'umma to sai an samu tauhidi an kawar da shirka a cikin al'umma amma in dai da shirka to kenan babu me babu aminci wannan kenan karkashin wannan kenan kun ga shirka ita ta haifar mana da dubala'an da muke ciki rashin aminci daga nan yanzu baka isa kai kick dinka mota da yadda ranka ce ka tabu zakwata ba ya nan kaza sai kalka fara kun ga bamu da me bamu da aminci Allah ta'ala ya amintar da mu sannan malamai suke cewa Allah ta'ala zai canja musu masu imani masu tauhidi tsoro su samu aminci saboda yana tare musu fada inna allaha yudafi'u 'anil ladina amanu duk lokacin da wani ya nufe su da sharri to Allah shi zai shiga fada kun ga kenan za su samu me za su samu aminci sannan za su samu aminci saboda Allah ta'ala shine yake taimakon su domin ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah ya ce haƙƙi ne akan mu taimaki bayi waɗanda suke masu imani sannan za su samu aminci saboda Allah shine yake jubintan su Allahu waliyul ladina amanu Allah shine yake jubintan masu me masu imani dan haka dai wanda wato ainihin yake so ya samu wato ainihin aminci a zuciyarsa ko al'umma take so ta samu aminci to dole sai me sai ta yi me ta zama mai tauhidi yanzu ina ga kuna jin labarai akwai wani dan ta'adda a Kano da ya kai kansa wai gurin yan sanda ko cewar a hukunta shi me ya gusar masa da amincin zuciya yace bai da nutsuwa me ya gusar masa saboda yawancin barayi da yan ta'adda yawancin su suna ta'amuli da tsafi tsafi kuma shine shirka to duk wanda yake wannan zaka samu bai da nutsuwar zuci bai da aminci a zuciyarsa amma wallahi in ka zo mai tauhidi zaka ganka sakayo sannan al'umma an ta zo mai tauhidi za ta rayu mai cikin aminci Allah ta'ala ya amintar da mu abu na gaba da yake nuna muhimmancin tauhidi shine masu tauhidi sune shiryayyu su kuma Allah ta'ala yake shiryarwa. Allah ta'ala kamar yanda yake faɗa cewa alladina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. Allah ya ce waɗanda suka yi imani basu gaure imaninsu da shirka ba, su ne suke da aminci kuma su ne shiryayyu. Abu na gaba shi ne ƙarƙashin tauhidi ne za mu rabauta a nan duniya da lahira. Kowa yana so ya rabauta, to amma ba za ka rabauta ba sai ka zo mai kaɗaita Allah. In dai da shirka, Allah bai alƙawarin zai rabautar da kai a nan duniya da lahira ba, domin Allah sai da ya kawo kad harfin tawkid cewar qad aflaha almu'minun, tabbas mu'minai sun mi sun rabauta a nan duniya da lahira. Kina wanda ba mu'mini ba bai mi ba bai rabauta ba. Kuma wallahi muna gani yanzu ku kalli duk mai tauhidi da Allah za ka ga mutum fes abin sha'awa. Da Allah ku kalli mutanen da suke haukacewa ba shirka suke farawa da ita ba. Mutum ya fara da cewar shehu Allah ne sai ya ce sai a ce za a sa shi a kaza, zai wusulu zai kaza, da ƙarshe sai ya zare ya haukace. Mahaukata ne uku ga sun haukace, saboda ba tauhidi ba ne. Amma in addini kake na daidai, ƙwaƙwalwarka lafiya za ta na ƙarawa, jikinka lafiya zai na ƙarawa, hankalinka nutsuwa za ka ƙara samu. Amma duk abin da ka ga wani abokinka ya shiga ko wani ɗanka ya shiga, ka ga a hankali ya daina wanka, ka ga a hankali yana barin suma, ka ga a hankali ya fara kitso, ka ga a hankali abubuwa ne sun, to wannan ka samu ka taro shi zai haukace ne kawai, ta can zai wuce. Amma mai tauhidi lafiya za ka gan shi, kullum za ka gan shi cikin nutsuwa yake. Allah ta'ala ya shiryar da mu. Allah ta'ala kuma ya ce fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa an yakuna min al-muflihin. Allah ya ce waɗanda suka tuba kuma suka yi aiki na ƙwarai, waɗannan su ne za su zama cikin wato ainihin masu rabauta. Abu na gaba da yake nuna muhimmancin tauhidi a gurguje shi ne wato ainihin masu tauhidi ana musu bishara a lokacin da suka zo mutuwa. Allah ta'ala yake cewa innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Allah ya ce innal ladhina qalu rabbuna Allah, lalle waɗanda suka ce ubangijinmu shine wa, shine Allah. Kun ga sun zama masu tauhidi, domin iya mai tauhidi ne yake cewa ubangijina shine wa, shine yana daidai da wanda yace shehu shine ubangiji shine Allah shine mai kashiya shine mai rahi, baya daidai. To wanda yace Allah shine ubangijina thumma istaqamu, Imam Shawkani yace thumma istaqamu ma'ana suka doru suka doge ala tauhidi, suka doge akan tauhidi. To lokacin da suka zo mutuwa ta tanazzalu alaihimul mala'ika, mala'iku za su na saukowa gare su, mi za su ce da su Allah ta khafu wala tahzanu, kada ku ji tsoron abin da za ku je ku tarar, kada kuma ku yi bakin cikin abin da za ku bari. Lokacin da kuma mutum ya zo mutuwa abu biyun nan su suke damunsa, mi zai je ya tarar kuma ya baya da ya bari. Shi yasa sau da yawa idan mutum shekaru ya ɗan tura za ka ga in dai zai na ma taɗi zai ce yana tunanin ‘ya’yansa a bayansa, yana tunanin iyalansa ya za su yi. To a lokacin da suka zo mutuwa sai a ce kada ku ji tsoron abin da za ku tarar, kada kuma ku yi bakin cikin me abin da za ku bari a bayanku. La Allah takhafu wala tahzanu da karshe wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, sai a musu albishir da aljanna da aka tanadar da ita domin su. Sannan mala'iku za su ce da su nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, ai mu ne daman majibintanku a nan duniya da lahira. Allah ya ce wa fiha ma tashdai anfusukum wa lakum fiha ma tad'un, in kun shiga aljannan nan duk abin da za ku yi buri za ku same shi, duk abin da kuka nema kuma za a kawo muku. Kinan kun ga wannan mutum ba zai samu wannan ba sai ya zamo innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu ala tauhid, sai mutum ya ce ubangijinsa shine Allah kuma ya doge akan tauhidi. Gaba ta gaba shine lokacin da mutum aka sa shi a kabari mai tauhidi, Allah ta'ala yana tabbatar da shi. Jama'a, in Allah bai tabbatar ka ba a kabari, ko ka san man rabbuka ma dinuka ma za ta kulu fi hadha alladhi bu'itha fikum, ba za ka iya amsawa ba. Domin mala'ikun da za su zo maka kabari ba su da daɗin kallo, sunansu ma bai da daɗi, munkar da nakir. Za su zo kuma ko kai mumini ne ba za su zo da fuskar annashuwa ba, za su zo ne da fuska ta fushi da ɓacin rai. Sai su tambaye ka man rabbuk ma dinuk ma za ta kulu fi hadha alladhi bu'itha fikum, anan sai Allah ya ce yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit, masu imani masu tauhidi sune kada Allah ta'ala yake tabbatar da su su iya cewa rabbi Allah dini al-islam wa nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wasallam iya masu tauhidi ne amma wanda bai zama mai tauhidi ba an tambaye shi zai ce ha ha la adri mala'iku su ce la daraita wa la talaita ko su rufe shi da duka kenan kun ga karkashin tauhidi in ka zama mai tauhidi to daga an zarar an sa ka a kabari lokacin da waɗannan mala'iku suka zo maka sai Allah ta'ala ya tabbatar da kai in an je filin alkiyama tauhidi abu ne da yake nauyaya ma'aunin bawa kun san hadisi da annabi yace za a zo da bawa da file 99 tsiya ne kawai a ciki kuma kowanne file tsawon kallon ido Allah zai ce da shi ku zo da bawan nan ku jingine file din na dora daya akan daya Allah sai ya ce da bawan ka duba waɗannan files 99 tsawon kallon ido ka ga abin da suke ciki akwai wani abu da aka rubuta ma wanda ba kai ka aikata ba zai kalla ya ce Allah dunni na aikata su sai Allah ya ce kana da wani uzuri sai ya ce ban da shi ya ce kana da wani aiki sai ya ce ban da shi sai a ce a yau ba za a zalunce ka ba kana da wani aikin kirki guda daya shine kai mai tauhidi ne kana da la ilaha illallah muhammadur rasulullah annabi ya ce sai a zo da takadda bitaqa takadda karama a jiki an rubuta kalmar tauhidi ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah mu'mini ne mai tauhidi ne amma dai yayi laifuka wanda ba ya raba dan adam da su ba amma ba ya shirka duk laifin da ya babu me babu shirka a ciki bai ce wani ma Allah bane bai ce shehun sa Allah bane ya yadda Allah shi kadai ne amma dai yana aikata laifuka sai wannan ba a ce ya Allah wannan takadda mi za ce waɗannan file 99 sai Allah ce kai dai ba za a zalunce ka ba sai a ɗora waɗannan file 99 a gefe guda sai a ɗauko kalmar tauhidi a sa a gefe guda annabi ya ce sai kalmar tauhidi ta jinjaya duk waɗannan ayyuka gaba ɗaya kun ga wannan in yayi nuni akan wani abu yayi nuni akan muhimmanci na me na tauhidi gaba ta ƙarshe da zan tsaya saboda lokaci shine da tauhidi ne mutum zai samu aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya shaida babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah kuma ya shaida annabi Isa bawan Allah ne kuma manzon Allah ne kuma ruhi daga gare shi to Allah zai shigar da shi aljanna da abun da ya kasance na ayyuka ba za mu samu aljanna ba sai mun zama masu mai tauhidi sannan hacce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu same shi ba sai mun zama masu mi masu tauhidi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowanne annabi ko kuma ya ce ceto na insha Allah zai samu duk wanda ya mutu baya shirka da Allah kun ga wannan in yayi nuni akan wani abu yayi nuni akan muhimmancin mutane su zama masu mi masu tauhidi masu kadaita Allah muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan tauhidi ya kashe mu akan tauhidi rana alkiyama ya sanya mu a ƙarƙashin inuwar shugaban masu tauhidi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan dalilai su suka sa muka zabi a farko za mu fara gabatar da darussa ne dukkan waɗanda suke da alaka da mi da tauhidi insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya mana dace kuma anan zamu takaita saboda lokaci sai sati mai zuwa insha Allah ta'ala da wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nala da mun ja lokaci.